الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan safiya ta Litinin 4 ga watan Sha'ban a shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, da kuma shine 2 ga watan 6 shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Za mu tashi yau a darasin mu na 77, haka ne insha Allah lissafin ko darasi na 77, kuma muna cikin abin da malamin ke ambata mana ne na at-tafriq baina ma huwa kauniyun wa ma huwa diniyun amri, na daga wasu kalmomi da malamin ya ambata kimanin 8 ne ko 9, akwai al-irada, al-amru, al-qada'u, al-idhnu, at-tahrimu, al-ba'thu, al-irsalu, al-kalamu, al-ja'l. Kowanne kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da shi a Qur'ani, ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da shi a hadithansa, wanda ke da alaka da maganar halitta mai nuna mahdhu mashi'atillah, shi ne ake ce makauni. Wannan kuma yake da alaka da addini, da umarni ko hani a yi ko a bari, wanda aka gina za a bada lada a kai, ko kuma wanda ya saba za a yi masa uba. Wannan shi ake ce ma addini. Rashin bambancewa tsakanin waɗannan al'amura yana taimakawa wajen rashin iya bambancewa tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaitan. Don haka yana da muhimmanci mutumin da yake karanta Al-Qur'ani ya fahimci waɗannan lafuzza kowanne da inda yake zuwa a siyakinsa. Wannan yana ma'anar halitta, wannan kuma yana ma'anar addini. A cikin bayanan da muka yi a baya, ina sa ran kowa ya fahimci me ake nufi da addini da kuma alkauni din da kuma bambancin kowanne daga ciki. Za mu tashi akan lafazin al-ba'th, haka ne ya ce wa amma lafzul ba'th, amma lafazin al-ba'th abinda ke nufi lafazin da yazo da ake da lafazin, wato ko kalma a cikin Al-Qur'ani da sunan al-ba'th. In an tambaye ka a Hausance me ake nufi da al-ba'th, ba'th yana zuwa da ma'anar tada wani a aiko shi, ba'thur rusuli, to wannan aike din ko a turo wani yayi wani abu, iri biyu ne a cikin Al-Qur'ani. Akwai turowa ta halitta, cewa an sanya wani dan yi wani aiki, ba dan Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da wannan aikin zai ba shi lada a kai ba, amma saboda dai haka Allah ya so ya halitta, tsari ne na halittarsa cewa zai turo wani, zai aikata wani aiki, ko da aikin nan ba abin yarda ba ne, amma ba ya turo shi dan yi wannan aikin saboda an yarda da aikin ba, a'a, Allah ya halicce shi dan yi wannan abu, shine ake nufi da al-ba'th al-kauni. Akwai kuma wanda Allah zai aiko shi dan ya isar da sako kaman manzanni, to ba'thur rusul a wannan shi kuma menene? Dini ne. To shine abin da ke so a fahimta. Sai ce wa amma lafzul ba'th fa qala ta'ala fil ba'th al-kauni, Allah madauki yana fadi dangane da wanda yake na halitta a cikin wannan lafazi, ma'ana abin da yake kauni. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labarin banu Isra'ila ne a farkon suratul Isra, ko kuma suratul bani Isra'il da ana kiranta da wannan suna, cewa Allah ya fadi ya kuma rubuta cewa banu Isra'ila za su yi wato ifsadi sau biyu a bayan ƙasa. Kuma yake cewa wa fa idza jaa wa'du ulahuma, idan kuma alƙawarin ko lokacin ifsadi na farko ya zo, wannan ulahuma ishara ne zuwa ga ifsadin guda biyu, za su yi barna sau biyu a bayan ƙasa su banu Isra'il, kuma za a ruguza su za a lalata Baitul Maqdis. To idan wannan lokaci yayi, Allah ya ce ba'athna alaikum ibadan lana, zamu aiko muku, ma'ana zamu aiko akanku wasu bayi namu, uli ba'sin shadidin, ma'abuta ƙarfi mai tsanani, ma'ana ma'abuta yaki, ba'as ana nufin yaki, wanda suka iya yaki mai tsanani. Fajasu khilalad diyari, kuma idan suka zo za su kutsa tsakanin gidajen ku, za su shiga kowane gida saboda barna, su kakkashe kuma su lalata wato gine-ginen da kuka yi, musamman kuma Baitul Maqdis. Wa kana wa'dan maf'ula, wannan kuma alƙawari ne abin aikatawa, tabbas zai kasance. Malamai suna da maganganu da suka yi akan wannan aya, cewa ifsadin nan guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin Alkur'ani cewa zai faru daga Banu Isra'il, waɗanne ne? Sun tattauna gwargwadon abin da suka samu daga littafai na tarihi, wasu sun inganta, wasu ba su inganta ba, da kuma gwargwadon abin da ya zo a cikin littafan su Banu Isra'ila. Abin da ke cikin tarihin littafan Banu Isra'il, musamman abin da ya shafi at-taurasu, ko in ce littafan da suke amfani da su, da at-taura wa mulhaqatuha, da littafan da suke haɗe da ita, littafin da ina jin mun sha magana da ku akan, suna ce masa at-tanakh ko tanakh a yaren su na Ibriya, mance sun ce tanakh suna nufin at-taura da nubu'im, mana tura nubu'im kutubim, haka suke ce mishi da yaren Ibriya, at-taura da kuma kutubun nubuwati da kuma al-kitabat, wato littafan annabtaka, mana ko in ce littafan annabawa, da kuma sauran rubuce-rubuce da aka hada su da at-taura. Wannan shine ta da Bible din dake hannun Yahudu yanzu, da kuma Bible din dake hannun Nasara, cikin abin da su Yahudun kawai suka yadda da shi, domin ba dukan nuska ta littafan nan guda biyu. To dama Hanifa ce, muna magana akan littafan Yahudu ko da Nasara, wanda daga ciki mun sani malamai a cancan a baya sukan dauki wasu abubuwa da suka shafi fassara wasu ayoyin Alkur'ani waɗanda suke da alaka da su, kamar da mun san kuma ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar, cewa hadithu an bani Isra'ila wala haraj man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kuma ya faɗi cewa la tusaddiquhu wa la tukadhibuhu, idan suka baku labari kar ku ƙaryata, kar ku gaskata. Malamai suka ce wannan dama ana magana akan abubuwan da bamu same su a Qur'ani ba, bamu same su a hadithan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To anan in dai yana da alaka da abinda za a fassara wani abu a ciki, to kar mu gaskata, kar kuma a ƙaryata, domin zai iya zama gaskiya ce sai a ƙaryata, zai iya zama kuma abin da yake ƙarya ce sai a gaskata ta. Amma abin da yake ya dace da abin da ke tare da mu a Qur'ani, to mu karbe shi. To wannan sanannen abu ne da ka'ida ce, kuma sanannen a gun malamai. Abin da nake magana akai shine littafan nan da su waɗannan mutane suka yadda da su, wanda suke kira ko at-taura din ko kuma littafan su dai masu adadin asfar a cikin su, a ciki sun kawo wannan kissoshi. Wasu malamai sun ambaci, naga hatta Ibn Taymiyyah a maganganunsa a wasu wurare ya ayyada maganar cewa abinda ake ishara da ifsadin nan guda biyu shine, na farko ifsadin da Nabukadnassar ya zo yayi, wanda a littafan Larabci ake kiransa Bukhtunassar, a cikin littafan tafsiri akuna jin ana cewa Bukhtunassar, wani mutumin kasar Babil ta Iraki mai karfin mulki da ya zo a shekara ta 530 da ko shida ne a kafin Annabi Isa, haka suke faɗa. Ya zo ya rusa Baitul Maqdis, wato a Falastin, wannan dai Baitul Maqdis da kuka sani ya rusa shi, kuma aka ruguza littafin at-taura da guda ɗaya ne, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo Annabi Musa alaihi salatu wassalam at-tur sina, da ya sauko da shi lokacin ya sami banu Isra'ila har sun koma suna bauta dan malaki da samiri kirkiro musu kun san da kisa kamar da Allah madauki bamu labari ko Allah madauki kuma ya rubuta masa at-taura a cikin alwah cikin alluna har lokacin da yazo ya ga wannan abun mamaki ya bashi bata masa rai har ya jifa da allunan ba tare da ya sani ba saboda bacin rai sannan daga baya zo ya tattara su ya hada su ya kuma ci gaba da karantar da banu Isra'ila wannan at-taura to ana nan a tarihin banu Isra'ila su da kansu hatta a cikin at-taurar da take ko in ce a cikin littafan da suke hannun su yanzu sun ambata cewa at-tauran nan ta bata akwai lokacin da ba a san inda take ba domin ba irin yadda muka ga al-Qur'ani da yadda muke mu'amala da shi haka at-taura take a wurin yahudu ba at-taura kofi ɗaya ake ajewa a Baitul Maqdis kamar kace a babban masallaci gaba ɗaya nan ake aje guda ɗaya duk asabar za a zo a bude shi ana karantawa a ciki ana wa'azi ana kuka kuma kowa sai ya tafi gida sai a bar shi wannan guda ɗayan nan ba wani ban da shi to lokacin da ba shi wannan Nabukadnassar ya zo mutumin Babil da ƙarfinsa ya rusa banu Isra'ila ya kama su ya ɗauke su suka zama bayi ya tafi da su can Iraki suka kai shekaru wajen 70 a ƙarƙashin bauta kuma aka rusa Baitul Maqdis din to a wannan yanayi da muke ba da labari Nabukadnassar da yazo daga Babil ya ruguza wannan daki gaba ɗayan sa wannan kuma ya auku ne bayan zamanin Annabi Sulaiman bayan zamanin Annabi Sulaiman domin shine ya gina abinda suke cewa haikal al-haikal al-awwal wanda Annabi Sulaiman ya gina shi daga baya bayan an rusa shi suka dawo daga wannan al-manfa zaman da suke yi na wato korar da yi musu ko kuma kama su da yi a matsayin bashi na Nabukadnassar Korus wani sarki daga cikin sarakunan Farisa a wancan lokaci shine ya taimaka musu suka sake dawowa Baitul Maqdis wani daga cikin sarakunan Farisa Farisa tsohuwar Iran kenan tun a wancan lokaci su suka taimakawa Yahudu suka sake dawowa Baitul Maqdis suka sake assasa tarihinsu to aka sake mai da shi wannan haikal din an ce haikal ana nufin gini wani gini ne na temple wurin bauta da suke bauta suke yin bauta a ciki su Yahudawa anan Baitul Maqdis to aka zo aka sake gina shi karo na biyu shine ake ce ma al-haikal al-thani to bayan sa da kuma bayan zuwan Annabi Zakariya da Annabi Yahya lokacin da Yahuda suka kashe Annabi Yahya domin asalin shi tarihi Annabi Yahya kashe shi akai kuma Yahuda ne suka kashe shi tunda shi ma daga cikin su yake daga nasabar banu Isra'il to bayan wannan lokaci da zuwan Annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma da suka yi kokarin su kashe shi Allah madauki ya hana kamar da imamu labari a cikin alqur'ani labarin da Yahuda da kansu sun tabbatar da cewa babu shi a wani wuri ba inda aka ambaci wannan labarin banda alqur'ani labarin cewa ba a kashe Annabi Isa ba amma su abinda Yahudun suka yadda cewa sun kashe shi abinda Nasara suka yadda cewa an kashe musu Annabi amma ba inda aka sami labarin cewa kisan nan ba a yi shi ba sai a cikin alqur'ani wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu wani Yahudi yana rubutu yana cewa wannan ilimin ba mu same shi ba sai a littafin musulmi amma mu abinda iyayenmu suka rubuta cewa sun kashe shi abinda nasaran su da kansu suka yadda da shi shine cewa an kashe musu shi to wannan da ya kyale shi lokacin da aka zo suka sake wani ifsadin suka sake wata barnar su bani Isra'ila sai Allah madauki ya turo kuma har yanzu turowa nan da ake magana ba turowa ce ta turo annabi ba amma a halittar Allah ya kaddara cewa wani mutumin zai zo ya sake ruguza wannan Baitul Maqdis din wannan shine sarki Titus a shekara ta 70 bayan Annabi Isa wancan kun ga 500 da wani abu kafin Annabi Isa aka zo bayan an dauke su sun dade kuma aka dawo da su da taimakon mutanen Farisa sannan daga bayan sun kara gina wurin aka ci gaba da tarihi da bauta to a lokacin ne a zaman da suka yi a can manfa din a Babil da suka dawo to ya za a yi babu littafi da ya za a yi bauta shine aka samu Ezra wanda ake ce ma Uzairu sai ya da'awar cewa littafin nan da ke cikin Baitul Maqdis nan wajen bautan nan tasu wato littafin da Allah ya biya wa annabi Musa alaihi salatu wassalam shi zai iya tuno abin da ke cikinsa zai tuno haka da kansa sai tuno abin da ya rubuta ya faɗa. Wannan abin da ke hannun mutane a yanzu da sunan Bible, asalinsa abin da Izra ya dawo ya zo da shi ne bayan an ruguza wancan ya ɓata, sun tabbatar da ya ɓata, sannan da aka dawo daga Babil shi ne ƙirƙiro wannan ɗin, ya ce yana tuno abin da yake cikin wancan littafi. Shi yasa akan samu wani abu da ya riƙe shi daidai, wani abu kuma bai riƙe shi daidai ba, aka samu cakuɗewar ilmomin, ko kaga littafin ya zama haka. Don haka littafin da ke hannun Yahudu yanzu da Nasara, duk da mun san Yahudu sun yarda da iya littafan da za mu gani a wurin Kirista Protestant, wanda ya san akwai Kiristoci sai sun rabu ko akwai Protestant akwai kuma Catholic. To Yahuda sun yarda da littafan Protestant ne, ba su yarda da littafan Catholic ba, saboda akwai adadin da su Kiristocin Catholic su suka kara a cikin wannan littafi din. To wannan dai mu kyale shi, abinda muke so a fahimta shine wannan ifsadin guda biyu da ya faru, al-awwal na zamanin Nebuchadnezzar shine Nebuchadnezzar, wathani shine na zamanin Titus. To wannan shine abin da ya faru kuma da ruguza wannan guri nasu da akai. To Allah madaukaki a cikin Al-Qur'ani gashi ya kira zuwan Nebuchadnezzar, kaga ba musulmi bane, ya kira zuwan Titus wanda shugaba ne daga cikin shugabannin Rumawa, gwamna ne ma ba shine lokacin shugaban ba, shi abin nan ba shine kai abin nan emperor din ba a wancan zamani, amma shi gwamna ne karkashin wancan emperor, shi ya turo shi ya zo a madadin sa ya rusa Baitul Maqdis. To kaga waɗannan duk ai ba musulmi bane, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi turo su a matsayin ba'ath. To wannan ba'athin in ka zo karka same rikici, irin ba'athin da ake wa annabawa ne a aiko su gurin mutane su zo su ilmantar da su, ko kuwa to sai ka ce wancan ba'athin da aka turo kafirai suka aikata wani abu kuma ga waɗanda su ne muminan zamanin su, wannan ba'ath ne kauni ba ba'ath ne shar'i ba. Kun fahimci abu insha Allah? Yau ma'ana halittar Allah, Allah ne ya tsara ya kaddara cewa Nebuchadnezzar zai zo ya kaza, saboda laifin da su Bani Isra'ila suka yi Allah ya azabtar da su da laifukansu. Mun fahimci wannan? Allah ne ya tsara cewa Titus zai zo lokacin da Bani Isra'ila za su sake yin barna ta kisan Annabi Yahya, domin wannan shine sababin barnar da suka yi har aka turo aka lalata musu wannan wuri. To wannan shi ma Allah ne ya tsara cewa wannan abu zai kasance kaunan la shar'an, domin da shar'an ne Allah ba zai bada damar a ruguza wurin da masu bautar kuma ba su bautarsa a zo a lalata musu wuri ba. Mun fahimci abin? Ashe kenan al-ba'ath anan wanne ne? Kauni ne ba shar'i ba. Shikenan abin da yake so a gane. Sauran tarihin sai mu bashi haka. To sai ce wa qala fil ba'ath ad-dini, dangane da al-ba'ath, lafazin ba'ath na addini, ta bangaren addini ma'ana shar'i, wanda Allah madaukaki yake alakantar da kauna da yarda da bada lada akai, gashi Allah madaukaki yana cewa هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سورة الجمعة. الله سبحانه وتعالى شيني واندا يا أيكو أتكيون أميي أميي أبين أسأل وانا اللفظي أنا نفهم متعن نبواسا ربوتو باسا كرتو أولين بنو إسرائيل كما كنت أولين يهودا على وجه الخصوص suna kiran larabawa ummiyun, goyin suke kiransu da yaren ibriya. Abinda ake nufi sune al-umamiyun, ay alladhina yunsabuna ila al-umma ko ila al-ummiyati, wadanda ake dangana su zuwa ga ummiya. Ba su san rubutu ba, ba su san karatu, ba su da wata wayewa, ba a turo musu manzo da shari'a ba. Mun san tunda yahudawa da kiristoci sun riga larabawa samun littafi daga Allah, to sai suke kiran waɗannan wato larabawa ƙauyawa daƙiƙai jahilai ba su da littafi. A wancan zamanin haka ne aiko, kuma Allah maɗauki ma ya kira larabawan haka, su ummiyuna ne. Kuma har annabin sallallahu alaihi wasallama shi ma an kira shi annabiyul ummi, wannan duk nasi ne a cikin Alƙur'ani. Ummi shi dangane da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, falala ce gare shi cewa bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba. Ai mun sha magana akan wannan, ta yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamansa bai yi rubutu ba bai karatu ba zai zama falala da daraja? Domin Allah ya kare littafin sa, kariya ta bangaren me? Ta bangaren cewa wannan littafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo da shi ba shi kirkiro shi ba, domin inda a ce ya iya karatu ya iya rubutu to shine za a iya cewa shi ya kirkiro shi. Masu kokarin tuhumar cewa ba daga Allah littafin yake ba za su samu abun fada, ko dan Allah mudike ba mu labari o ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhan lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, cewa baka kasance kana karanta wani littafi ba kafin wannan kuma baka rubuta shi da hannunka, idan da a ce ka fadi ko kana yin haka ka taba rubutu ko ka taba karatu to da waɗanda suke mabarnata da sun yi kokonto cikin abin da ka zo da shi, amma ayoyi ne Allah maduke sa a cikin kirazan waɗanda Allah ya baiwa ilimi. Kun ga ashe kenan sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama baya rubutu baya karatu manqaba ce da daraja gare shi, dan Allah kare littafin sa cewa ba shi ya kirkiro ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkiro shi ba. Amma sauran mutane fa, mu yanzu zaman ka jahili ba rubutu ba karatu wannan ba manqaba bace ba daraja bace ba abun alfahari bane, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi nasa daban, ba kuma sunansa jahili ba, lafazin jahilci ba shi ake dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, magana ce ta rashin rubutu da rashin karatu, wannan kuma wani abu ne daban, bai hana samun ilimi ba ta bangaren wahayi. Mun fahimci wannan abun? Yawwa, akwai ilimi ta bangaren wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya faɗi abinda hatta masu rubutun da karatun ba su faɗe shi ba, ya fi su ilimi. Don haka ashe rashin rubutu rashin karatu dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma'anarsa jahilci ba, amma a sauran mutane rashin rubutu da rashin karatu sunansa me? Sunansa jahilci. Allah raba mu da jahilci. To wannan kenan. Wa alaikum salam. Ibadan lana. Dewa. Na. Ba na garatu yake nufi ba. Ibadan lana bayi namu. Ai mallakar Allah ne. Kuma bayi ne. A'a. Wannan shi ma ka fassara shi shi ma ibadi ne kauni. Ma'ana wanda suke bautawa Allah la tawan. Sai karhan tunda bayin Allah kashi biyu ne. Akwai wanda yake bautawa Allah tawan. Akwai mai bautawa Allah kuma karhan. Ma'ana bautawa zaman sa bawa. Shi ake nufi. To wannan ita ake nufi ba bayi masu bautar Allah kuma suna da tauhidi ba. Ba shi ake nufi. Na'am. Naji. Na Nabukadnezzar zaluncin tsakaninsu da komawa zuwa bautar gunki. Zamanin Annabi Sulaiman an samu wasu hassinje garuruwan kafirai suka je Misra suka yi importin gumaka. Aina ce tarihi ne dake ba cikin su yakin darasin mu bane. Yawa, suka shigo da gumaka daga Misra. Aka kakkafa su ana bautawa wasu daga cikin su a Baitul Maqdis, ne Annabi Sulaiman ya so hana su. Shi ma aka samu matsala. Wannan komawar bautar gunkin shine dalilin da yasa aka ruguza su aka turo Nabukadnezzar. Turowa kauniya ba turowa shar'iyya ba. Da fata mun gane. To mu koma mu cigaba. To wacce ce muke karanta? Yawa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula, shine wanda ya aiko wato manzo daga cikin ummiyai. Rasulan dinnan minhum, daga cikinsu, min jinsihim, min abna'ihim, min sulalatihim, min zurriyatihim, min nasabihim, shine abin da ake nufi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga daga cikin Quraishawa yake, Allah ya zabe shi ya fito da shi ya aiko musu shi a matsayin manzo. Me yake yi? Yatlu alaihim ayatihi, yana karanta musu su ummiyai din, annabin yana karanta musu ayatihi ayoyin Allah. Wa yuzakkihim, kuma yana tsarkake su. Me ma'anar tsarkakewa? Yana ilmantar da su abinda zai gyara musu zuciyarsu. Kun ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta inda kamar yadda Sa'adi ya ambaci wannan ba kuma ta ba mun karanta a tafsiri, inda ta bambanta da karantarwar wasu daga baya da suka gabata. A wasu annabawa an samu iblagin shari'a ne, maganar gyaran zuciya ba a yi tarkizi sosai a kansa ba, amma a kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan iblagin shari'ar da tarbiyyar mutane da gyaran zuciyarsu. Shi yasa za ku ga babu ilimin da ke da nasara ke da tasiri a zukatan mutane irin wanda za a haɗa musu tare da tarbiyya. da kyautata musu zuciya da kuma kiran su cewa su ƙara tsoron Allah su nisanci abin da ba daidai ba bayan sanin shari'ar da za su yi ma'ana ashe kenan ba iya sanin ilimin fiqhu ka haddace masaloli ba a'a a hada maka tare da abin da zai gyara maka zuciyarka ka zama mutumin kirki mai tsoron Allah mai takawa mai kusantar ubangiji wanda kai ma zaka yi tasiri a zuciyar wasu to wannan shine asalin kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma kuma yana ilmantar da su yana koya musu littafin Allah wato alqur'ani wal hikmata da kuma hikma nan mun sattauna da malamai suka akan hikma din nan me ake nufi da ita wasu malamai daga salaf arwato sun ce al hikma ana nufin a sunna wato hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su wannan sun yi wannan ne wannan fassarar saboda al atfu yaqtadi al mughayara daga cikin kaidojin larabci da malamai suke ambata tunda an ce yuallimuhumul kitaba kuma sannan aka ce wal hikmata to dole nan dole ya zama cewa al hikma mutaghayiratu lil kitabi ma'ana wani abu ne daban da shi littafin tunda an ce ya koyar da qur'ani to kuma hikimar da ya koyar mecece wasu ka ce shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman kuma kamar da sa'adi yana cikin masu wannan yace ba abin da zai hana a ce ba in ma sunna din ne kuma a ce abinda ake nufi abin nan abin da shafi ilimin maqasidin shari'a hikimomin da suke cikin wannan shari'ar bayyana wa mutane me yasa da akai kaza dalilin kaza duk akwai a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne dai yana koma zuwa ga sunna din to mun kyale wannan sai ne shi wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa amma abin da nake so ku gani anan shine lafazin huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan nan wa aka aiko manzo aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko ya koya wa mutane addini wannan aikowar wace iri ce shar'iyya ce shine kawai abin da yake so gani a siyaki qala ta'ala harizu Allah madauki yana cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut haqiqa mun aiko a kowace al'umma rasulan mun aiko da manzo in yazo yace me yace i'budullaha ku bauta wa Allah i'budullaha ku bauta wa Allah wajtanibu at-taghut kuma ku nisanci tagutu shine duk abinda ake bauta wanda ba Allah ba ku nisance shi ku kaurace masa duk manzo na duniya wanda Allah ya aiko tun daga annabi Nuhu tunda shine farkon manzani har zuwa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kowanne a cikin su an aiko shi ne da wannan sakon i'budullaha ku bauta wa Allah Allah nan da kuka sani ya halicci sammai da ƙasa wajtanibu at-taghut kuma nisanci dukkan abin da ake bautawa wanda ba Allah ba kaga wannan ba'athi din wanne ne shi ma shar'i yawa shikenan abin da yake so a gani to sai ce wa amma lafzul irsali to mun gama da lafazin ba'ath ya sai lafazin al-irsal aikowa shi ma sai ce wa amma lafzul irsali fa qala fil irsal al-kauni dangane da na farkon wato alkauni Allah madauki yana cewa na'am wa alaikum assalam na'am ba fi shar'i ma'ana aiko da manzo da shari'a shari'ar da ta na'am kamar ya daga zuwa nan ba ma da ba ya kare shi waiwa ban gane tambayar ba ba fi shar'i eh na'am an yanke shi kenan yanzu in dai ana nufin shar'i na aiko manzo dama bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gama da shi ai yawa kauni shi yana kauni yana nan Allah zai turo wani ya gyara wuri ya lalata wuri amma duk kauni ne ba Allah ne ya aiko shi ba yawa sai idan in dai ana nufin na annabci ne da manzanci to ya kare idan kuma misali in zaka iya fassara wani ya je ya gyara a wani wuri na addini Allah ne ya sa shi kaunan din to zai iya zama shar'an din shi ma yawa da irin waɗannan duk wani muslihi Allah madauki ya kawo shi su dan fodiyo su Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab su waye duk waɗannan masu tajdidin addini in ka lura da zuwan su zuwa ne kauni kasancewa Allah ya kaddara shi kuma kasancewar shari'a shari'a suka jaddada shi ma zai iya zama shar'in amma ba annaba bane maganar annabci da manzanci fi wannan ta kare to mu je wa amma lafzul irsali fa qala fil irsali alkauni dangane da alkauni din Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala alkafirin ta'uzzuhum azza kaga wannan lafazin kana ji an aiko shedanu su rika ingiza kafirai ingizawa suna zuga su suna yin abubuwa marasa kyau to kaga wannan baka ce Allah ya yadda da ai haka ba ashe kenan zuwan su dinnan irsal ne wani iri kauni ne halitta ce Allah ya sanya shedanu suna zuga kafirai su yi dagawa su su yi abin da za su amma wannan duk ya nuna maka cewa Allah shine sarki shine mai iko ba a yin abu a cikin mulkin sa sai da yardar sa duk abin da kaga ya gudana a cikin mulkin sa to da sanin sa domin wato hadarin wannan matsalar ka je ka ce mata dan me za a ce Allah ya aiko abu kaza karka da lafazin ba wannan bane lafazin tunda Allah ya fade shi to kai karka karyata amma kuma ka bashi ma'anar cewa wannan tsari ne na halittar Allah ba dan wai ya yadda da abin da za a yi ba kuma dan cikar mulkin sa ne na cewa shine Allah shine al-maliku shine kuma al-jabbar mai yin abin da yake so a tsarin mulkin sa babu abin da zai gudana sai da sanin sa dan yanzu ka zo ka ce kamar yadda su misali mu'tazilawa ai ma hangar su kenan suka karkace suka karyata kaddara za su ce ya za a yi a ce Allah ne ya yadda da ayi abu kaza kuma abin nan ba shi da kyau mu ba za mu ce Allah ne ya yadda da ayi abu kaza ba tunda aikin dan adam ne Allah bai ma san da shi ba sai da dan adam din yayi dan su tsarkake Allah daga cewa ya aiko an yi abin da ba daidai ba kun fahimci abin wannan shine asalin nuktar da mu'tazilawa suka karkace daga daidai suka ce dan adam shine ke halittar aikin sa mu kyale wannan sai ya kuma yake cewa waqala fi dini ha na tsallake ku yace waqala ta'ala har yanzu Allah madauki yana cewa wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah shine ke aiko da ko ya aiko da ar-riyah iska bushran dan ta zama bushara bayna yaday rahmatihi gabanin zuwan rahmansa rahman nan ana nufin ruwan sama Allah madauki yana aiko da iska aiko wannan dan ta yi wani abu na ibada ne ta yi umarni dan a yi wani umarni ko hani ba haka bane dan a samu ruwan sama ashe irsali ne wannan iri kauni na halitta yanzu insha Allah da ayoyin nan da yawa da kuke ji kun fahimci bambancin kauni da shari'i din nan da insha Allah an gamsu haka to shikenan to sai ce waqala fi dini dangane da aikowa kuma wanda take ta addini Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira to nan kaga lafzin irsali an fade shi dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mun aiko ka a matsayin mai shaida a matsayin mai bushara a matsayin mai gargadi وقال تعالى الله من كينا شوا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه للي من أيكو النبي نوح زوا جمتا ننسى كأجوا إنه شيء ما نونا أيكو وا أما تين سنة من زو يعلمنتر علمنتر وا تكلا دجرجدي لكما وتبشارة وقال تعالى الله من كيكم إنا شوا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله نيكي زابر rusulan manzanni min almalaikati daga cikin malaiku wa min annasi haka nan daga cikin mutane suratul hajj kenan wa amma lafzul ja'al to kun ga wannan shi ma mun ji kauni din sa da kuma shar'i din sa na tsallake to wace ce na tsallake to inna arsalna ilaykum rasulan eh na'am na'am وقال تعالى الله مدوكي يا شي har yanzu inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum lalle mu mun aiko da manzo zuwa gare ku mai shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kama yadda muka aiko da manzo shine annabi Musa ila fir'auna zuwa ga fir'auna wannan kaga duka irsal ne wani iri shar'i din وقال تعالى الله مدوكي kuma ya ce Allah yastafi min almalaikati rusulan wa min annas mun yi wannan wa amma lafzul ja'ali amma lafazin ja'al ja'al a sanya abu lafazin ja'al ya zo a cikin alqur'ani shi ma ya zo da wannan ma'ana biyu ko ja'al kauni ko ja'al shar'i to gashi yace fa qala fil kauni dangane da alkauni din Allah madauki ya ce wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari kaga wannan ba da maka ce shar'i ne mun sanya su imamai ne suna kira shugabanni ne suna kira zuwa ga wuta kaga sanya su a matsayin shugabannin kira zuwa ga wuta ba umarni ne da Allah madaukaki ko ba sanyawa bace wanda ake nufin Allah ya yadda da ita ko wannan kauni ce to sai kuma yake cewa waqala fi dini dangane da addini to bangaren addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ko wanne daga cikin ku mun sanya masa kaga ja'alna mun sanya shir'atan wato hanya wa minhaja shi ma dai tariqa wato hanyar da mutun zai bi ya kai ga abin da ake so ma'ana dai shari'a da dokoki mun sanya wa kowanne wannan yana cikin abin da malami suke kafa dalili da shi akan cewa shari'o'i na annabawa da manzanni sun saba koda dukkan su sun hadu akan wato tauhidi sun hadu akan tauhidi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu ma'ashiral anbiya abna'u illati mu annabawa ya'yan uba muke shine abna'u illat illat ana nufin kishiyoyi yawa uba daya amma uwa kowa da tasa to shine ma'anar cewa uba daya nan ana nufin tauhidi uwa kuma kowa da tasa ma'ana kowa shari'ar sa daban dangane da haram da halal an sassaba tsakanin shari'ar annabi Musa da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk da cewa gaba dayan su sun zo ne domin tabbatar da tauhidi to muje sannan sai yake cewa wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kuma yace wannan duk dangane da alkauni yace ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham wala dini ne na mun tsallake ko ina zuwa yawa wa qala fi dini yawa mun dangane da addini ne ba alkauni ba hatta farkon likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja dini ce ta biyun wannan ita ma dini ce Allah subhanahu wa ta'ala yace ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون الله سبحانه وتعالى yace Allah bai sanya wani abu na bahira ba bai sanya sa'iba ba bai sanya wasila ba bai sanya ham ba shine ya sanya muku ba kafirai su suka kirkiro abun su suka sa wannan wannan yana cikin abubuwan da mushrikai su suka kirkiro su wannan nau'o'i ne na wasu dabbobi guda hudun nan da muka ji bahira da sa'iba da wasila da ham wanda suke aje su domin bauta ga gumakansu bahira ita ce wadda aka gutsire mata kunne dalilin kasancewar ta haifi yaya biyar inde ta yi ciki sau biyar ta haihu to akan ce wannan abarta sai a gutsire mata kunne ta zama ta aliha ba a dora mata kaya ba a hawa kanta ba a komai wannan ita ce bahira daga bahrun ma'anarsa shine gutsire kunne sa'iba kuma suka ce shine wato alba'ir yusayyabu idan nazara sahibihu misalan idan aka san wani mutum yace yana da dan sa bashi da lafiya da haka suke kafirai mushrikai yace dan sa bashi da lafiya ko yana da wata bukata yace idan dan nan nasa ya warke yayi alwashin zai bar raƙuminsa ba zai sake hawansa ba zai sake masa wani abu ba fayusayyibuhu sayyaba shine ma'ana taraka ka bar abu da kansa ya zama shi zai kiwo da kansa shi zai ba komai da zaka yi masa an daina aiki da shi an daina dora masa kaya an daina kuma hawansa wannan shine shi ma sa'iba sai bar shi nazaran lil alihati shine wannan sa'iba wasila kuma suka ce shine ko tinkiya idan ta haifi ya'ya bakwai wasu kuma a fassara suka ce in ta haifi ya'ya goma to sai a duba na bayansu in ta haife su a jere to na biyu na bayansu da zai zo kamar na 11 kenan ko na 8 a wanda suka dauki cewa bakwai ake nufi sai a duba in namiji ne to za a halatta da maza da mata ya halatta su yanka su ci in mace ce sai a bari ba mai ci shi sai a ce wannan ta'aliha ce ma'ana ta goma ka ce wannan shi ake nufi da wasila saboda suna cewa li annahu wasala akhaha ko wasalat akhaha ita wannan macen ta hadu da dan uwanta wannan dai duk abubuwan su ne na jahiliya wannan kuma ham abinda suke nufi da shi shine shi ma wato alfahl raqumi wanda yake ake ce makaro ai kun san karo da Hausa ba amalan ba amalan ai ta bangaren shi wannan duk a cikin kowane dabbobi akwai fahl nan ce fahl ana nufin wanda ake aje shi domin barbara shine ma'anar fahl na'am ban ji ba kalarji a zo wannan fillanci ne mu Hausa muke da shi amma ne a karatun zaure karo ake ce masa ka je gun malamai a karatu yawa karo sunan sa kenan ni dai haka ne karanta a zaure yawa na duk wanda ake aje shi domin yin barbara to sunan sa kenan to wannan idan ya zama idan har aka hau jikansa ma'ana lokacin da ya haihu shi ma dan ya haihu to aka samu jika har ya kai matsayin a haushi sai a ce to wancan kakan a aje shi gefe na abin nan gumaka ne ba a hawansa ba a dora masa kaya wannan shi ake cewa ham ya wai suna cewa li annahu hama zaharahu wai ya kiyaye bayan sa hamada ma ba bayan sa himaya ya yi jika yace ku je ku yi ta hawa ni ku kyale to shine sai a ce abewa masu wato gumaka ya zama dan bauta za a aje shi to wannan abubuwa ko ga su waye suka kirkiro wannan zance su mushrikai ne ko to shine Allah ya ce ma ja'ala Allah Allah bai sanya waɗannan abubuwan ba ashe kenan nafiyun ja'al din sa anan kaga ai shi ya sanya a kaunar don haka tunda ya kore cewa ba shi yasa ba yana nufin ja'al shar'i ma'ana bai halatta muku wannan abubuwan da kuka sanya wa waɗannan sunayen ba ruwansa amma kuma ya fita daga halittarsa bai fita ba ma'ana huwa allazi ja'alaha kaunan la shar'an don haka wannan ja'ala din nan shar'iyya ce ina fata kun gane abu to sannan sai ya ce mene wa amma lafzu tahrimi haka ne sai wa amma lafzu tahrimi amma lafazin haramta abu yana zuwa shi ma a qur'ani ya zama haramtawa ce kauniya yana zuwa kuma haramtawa shar'iyya sai ce faqala fil kauni dangane da kauniya din Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa harramna alaihi almaradi'a min qablu dangane da annabi Musa mun haramta masa masu shayarwa ma'ana mun hananta masa shan nonon kowace mace gabanin wannan kaga haramtawa ita wannan ba wace ce ba za ka ce haramun ne annabi Musa a lokacin ya sha wani abu batun da jariri ne ba doka ma a kansa a lokacin ashe haramtawa wannan kauniya ce ma'ana muka sanya ba wata mata mai shayar da shi saboda an tsara ga wadda za ta zo ta shayar da shi kun fahimci wannan wa qala ta'ala hanzu Allah madauke yana cewa qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard wannan dangane da kisar banu isra'ila lokacin da suka fito daga misr Allah ya tsirar da su suka kuma ketare teku za su tafi baitul maqdis Allah subhanahu wa ta'ala ce su je baitul maqdis akwai mutane a wurin su yake su zauna a wurin sai suka ki sai zama annabi Musa akai masa tawaye mun san da kisa farkon suratul maida Allah madauke ya bamu labari har da karshe ne suka ce idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu to a wannan lokaci sai annabi Musa yace gashi ni bani da kowa sai ni sai dan uwana ya Allah ka bambanta tsakanina da waɗannan mutane masu laifi sai Allah ya ce me qala fa innaha ay baitul maqdis din shigatta muharramatun alaihim 40 sanata an haramta musu shigatta haramta wace iri kauna ma'ana ba za su samu damar shiga ba sai Allah ya buga musu ti shine aka ce yatihuna fil ardi suka bata a bayan kasa shekara 40 ba su san inda za su ba ga hanyar ba nisa ne tsakanin Misra da Palestine ba har zuwa yanzu kowa yana gani amma sai da suka yi shekara 40 a tsakanin nan sun rasa hanyar da za su bi har da annabi Musa din a ciki har da annabi Haruna a ciki har da annabi Yusha a ciki annabi Musa da annabi Haruna a wannan tihin suka mutu annabi Yusha shine wanda ya tsallake ya shiga da su kuma aka yi yakin ya kakkasa banu Isra'ila gida 12 kowanne zaunar da su a ungosu suka zauna a banu Isra'ila cikin wannan kasa ta baiti abin nan wato a Filistin wannan dai kissar kenan kaga wannan muharramatun alaihim din nan me yake nufi ya haramta musu ba haramtawa ta shari'a cewa haramun ne za a rubuta muku zunubi ba a'a amma aka hana su ikon shiga shine ma'anar haramun din anan ashe kenan tahrimi ne wannan iri kauni jazakumullahu khairan tayyib wa qala fi ad-dini dangane da tahrimi na addini kuma gashi nan a cikin alqur'ani da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ambata mana hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bi yawa Allah maduki yace an haramta muku mushe an haramta muku jini da kuma naman alkhinzir wato alade da kuma abin da aka kururuta da sunan wani abu wanda ba Allah ba ma'ana aka faɗi sunan wani abu wanda ba Allah ba wajen yankansa duk an haramta muku wannan an haramta muku ma'ana in kuka ci irin wannan to akwai zunubi duk abin da yake akwai lada ko zunubi shi ake ce madini to dan haka tahrimi ne wannan na addini shar'i wa qala ta'ala hanza Allah madike na cewa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti har dai zuwa karshen aya ya fadi matan da aka haramta a aure su da iyayenku mata da suka haife ku da ƴaƴanku da kuka haifa da kuma ƴan uwanku da ciki da ya hada ku ko ta bangaren uba ko ta bangaren uwa da kuma wato gaggwanninku yan uwan ubanninku da kuma innoninku wato yan uwan uwayenku mata wa banatul akhi da kuma wato ƴaƴan dan uwa duk yar dan uwanka ita ma haramun ce wa banatul ukhti da kuma yar uwarka dukan su haramun ne har zuwa ƙarshen dai aya wannan tahrimi ne wannan iri shar'i shikenan to sai yake cewa wa amma lafzul kalimati amma dangane da lafazin kalimat fa qala fil kalimatil kauniyya dangane da al kalimatil kauniyya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ta gaskata kalmomin ubangijinta na tsarin halittarsa da yadda yake gudanar da al'amura shi ake nufi wa kutubi tunda an faɗi kutubi hinan kun ga kalimat ne shar'iyya amma kalimat inda aka ambata nan kalimat ne kauniyya ta gaskata yadda halittar Allah take da yadda Allah ke gudanar da sha'aninsa har ya halicci dan adam ba tare da uba ba da uwa kawai kaga maryam ta gaskata wannan ko bata gaskata ba wannan kaga ba kalma ce shar'iyya ba kalma ce kauniyya ta bangaren halitta to ita yake nufi anan wa sabata fi sahih to dangane a hali yanzu ya tabbata a cikin bukhari ko a ce hadisi sahihi dai kuma dai ambata domin wannan ba bukhari ne ya ruwato shi ba ya ce sabata fi sahih ya tabbata a hadisi ingantacce ani nabiyyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu kana yaqulu ya cewa ya kasance yana fadin wata addu'a yana cewa a'udhu bi kalimati llahi tamma kulliha min sharri ma khalaqa wa min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun cewa ina neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ko ina neman tsari da kalmomin Allah at-tamma kalmomin Allah cikakku kulliha dukkaninsu min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta kasancewa an yi maganar halitta anan shine ke ishara zuwa ga cewa kalimatin Allah dangane da halittarsa dangane da komai da yake yi kaga wannan kauniyya ce sai ce min ghadabihi ina neman tsarin sa da wannan kalmomin daga fushinsa wa iqabihi da kuma wato uqubarsa wa sharri ibadihi da sharrin bayinsa wa min hamazati shayatin kuma daga sukan shedanu zungurar da shedan zai ma cake ka ya tsikare ka kaje kai abin da ba daidai ba shine ake nufi da hamaza jam'in sa shine hamazat ta'anuha wasu malaman kuma suka ce abin da ake nufi shine khawatiruha allati taj'aluha wa tulqiha fil qalbi irin tunani na banza da shedan zai sanya wa mutum a zuciyar sa shi ake nufi da hamazatish shayatin wa an yahdurun da kuma cewa su cutar da ni domin ana kiran abin nan almawadhi'u allati yahdhuruha ash-shayatinu li'idha ibni adam ana kiran su mahdhar don haka wa an yahdhurun ma'ana dan kada kuma su halarce ni dan su cutar da ni shine abin da yake nufi anan to wannan kun ga kauni ne yace wa qala har yanzu Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nazala manzilan wanda duk ya sauka a wani wuri fa qala kuma yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ina neman tsarin kalmomin Allah ma'ana ina neman tsari da kalmomin Allah maganganun Allah attamati cikakku min sharri ma khalaqa daga sharrin abinda Allah ya halitta to duk wanda ya fadi wannan lam yadurruhu shay'un lam yadurruhu haka zaka karanta da fatahan ra'u saboda asali jazmi ne kuma akwai iltika is-sakinai ne shi yasa ya zama dole ayi wannan din fatahan kaisan mala sal al-sheikh ya fada kasa lam yadurruhu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalika har sai ya tashi daga inda yake dinnan wadannan yana cikin addu'o'in da ya kamata mutane su rika yi inda zasu sauka a wani wuri ana cikin tafiya mutun ya fada a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa mutun ya saba fadin wannan Allah zai tsare shi daga koda ya zauna irin makwancin aljanu to ba abin da zai same shi inda aljanu suna da makwanci da yawa kun ga misali makwancin wannan raquma banda makwancin tumaki makwancin raquma wuri ne da aljanu suke so shi yasa har manzo Allah sunan ke fadi cewa dan adam yakan dabi'antu da halayen dabbobin da yake hulɗa da su shi za ka ga duk mutane suke hulɗa da raquma suna da zafin rai za ka ga shi a gurin badawa larabawan kauye suna da zafin rai kuma da kaushin mu'amala to amma wanda suke da haka suna mu'amala da kananan dabbobi sun fi sauki mu ƙara na tambihim kenan in an hada su da su yau wanda kuma baya mu'amala da kowanne ma za ka yafi sauran jama'a sauki saboda da mutane yafi mu'amalar sa to wannan dai duk akwai maganganu da mun tabbayin su amma yace wa kana yaqulu har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake ce a'udhu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir ina neman tsari da kalmomin Allah cikakkun nan wadanda babu wani mutumin kirki shine barru wala fajirun ko fajiri wanda yake yujawizuhun yake ketare su nan ketare ana nufin wanda yake la yazidu alaiha da kuma dai ga ibnu taymiya zai fassara mana wata fassarar wasu malamai sun fassara abin da yake nufi la yazidu alaiha wala yaqdiru an yazida alaiha kalmomi ne saboda cikassu ba za ka iya ƙara komai a kansu ba duk maganganun Allah inda aka ce Allah ya faɗi abu to ya fi ƙarfin wani ya zo kuma ya kawo gyara a kai wasu sun fassara wannan la yujawizu hunna da wannan ko kuma wata fassara gashi ne ibn jami'a zai kawo mana bayan ya kama kawo nassi din sai ya ce wala fajirun wa min sharri ma dhara'a fil ardi kuma ina neman tsarinsa daga sharrin abinda Allah ya halitta a ƙasa Allah maduki ya halici abubuwa to akwai wasu abubuwan suna da sharri wasu abubuwan ba su da sharri to duk mai sharrin muna neman tsari daga sharrin sa wa min sharri ma yakhruju minha da kuma sharrin abin da ke fita daga ƙasa wa min sharri fitanil layli wan nahar da kuma sharrin fitinar dare da wuni wa min sharri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman haka yake addu'a haka kuma ina neman tsari daga sharrin duk mai zuwa cikin dare illa tariqan yatruqu bi khairi sai mai zuwa cikin dare wanda zai zo da alheri kun annabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisha ko Fatima tana bada labarin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taraka alaihim hiya wa ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da daddare suna cikin bacci ya zo musu kun ga an yi amfani da lafazin taraka duk wanda zai zo ma da daddare sunansa tariq yawa to amma shi yasa kun ga ce illa tariqan yatruqu bi khairi sai tariqun da zai zo wato da alheri to Allah ya sa duk inda zamu je da alheri ya rahman ya mai rahama wannan cikon addu'a ne to sai ce wa kalimatul lahi tammat kalmomin Allah din nan ko maganganu ko kalmomin da Allah maduki yake magana da su Allah ce la yujawizu hunna barrun wala fajirun hiya allati kawwana biha alka'inat sune kalmomin da su ya halicci halittun sa shi yasa suka zama wannan kalimat ne kauniya domin kalmomi ne da ba kowace magana ce Allah maduki ya faɗa ta bangaren umarni ko hani ba aiko akwai kalmomin da ya faɗa ta kun fa yakun na halicci wani abu kaga wannan wacce ce kalma ce wacce kauniya ko shari'a kauniya ce to duka daga cikin su ake faɗar waɗannan abubuwa ma'ana abinda ake neman tsarin sa kalmomin nan da ta hanyar su aka halicci abubuwa da suke da sharri to Allah ya tsare mu daga sharrin su ba kalmomin Allah ne masu sharri ba a'a kalmomin nan da su aka halicci halittu a halittun nan kuma akwai mai sharri to ya Allah ka tsare mu daga sharrin dukkan abu mai sharri to shine yake cewa waɗannan kalmomi hiya allati kawwana biha alka'inat fala yakhruju barrun wala fajirun an takwinihi shine ma'anan la yujawizuhunna din anan to ita ce fasara nake ce muku ibnu taymiya zai ambata ma'ana babu wani mutumin ko mutumin kirki ko mutumin banza wanda ya fita daga cikin aikin wannan kalmomin na Allah akwai wanda zai iya cewa shi bashi da alaka da wannan kalmomin na Allah ba ko bashi da alaka da kun fa yakun ta bangaren wani abu wajen yadda aka halicce shi ai da kalmomi aka halicce shi mun fahimci wannan to waɗannan kalmomin su ne kauniya din Allah sa kun gane ta wannan bangaren to shine sai yake cewa fala yakhruju barrun wala fajirun an takwinihi babu wani mutumin kirki ko mutumin banza da zai fita daga halittar Allah wa mashi'atihi da kuma wato nufin sa wa qudratihi da ikon sa wa ammal kalimatuhu wa amma kalimatuhu diniya amma kalmomin Allah wanda suke diniya ne wa hiya kutubuhu su ne littafan sa kun gane maganganun da Allah subhanahu wataala yayi in ba littafai bane na cewa ayi kaza a bar kaza to sunan su kauniya littafai ko na cewa ayi kaza a bar kaza sunan su me shar'iyya shikenan abin da ke so gane sai ce wahiya kutubuhu almunazzala wa ma fiha min amrihi wa nahi na abda kuma abin da ke cikin su wadannan littafai din na umarnin sa da hannun sa fa ata'aha al-abraru sai mutanen kirki suka yi da'a ga wannan wato kalmomi da suke cikin littafai wa asaha al-fujjaru kuma masu fajirci su kuma suka saba wasu musu wa auliya'ullahi to nan mawan Allah nan ya gama waɗancan maganganun nasa na kawo misalai tsakanin wannan da wannan yanzu zai gaya maka cewa auliya'ullahi sai mana wani irin rabti mai kyau yana cikin malaman balaga suna yaba wa irin wannan uslubu ka fita kai istitradi kai wani bayani to zaka dawo ka ci gaba kuma sai ka rabtin darasin naka da maganar ka ta karshe na wannan misali so yake dawo kan furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ish shaitan sai ya shigo ta bangaren wannan ganewa tsakanin waɗannan kalmomin da rabewa tsakanin su sai yake cewa fa wa auliya'ullahi almuttaqun to gashi kuma lokaci ya zo mana ko sai ce wa auliya'illahi almuttaqun هم المطيعون لكلماته الدينيه وليان الله ماسو tsoran Allah sune masu da'a ga kalmomin Allah na addini mana masu da'a ga littafan Allah sune al-kalimatud diniya waja'alihi addini su suke amfani kuma suke da'a ga abin da ya sanya na addini ma'ana in ja'al ya ga mana akwai ja'al shar'i da ja'al kauni to waliyan Allah masu tsoran Allah sune masu da'a ga umarni kalimat na ta bangaren kalimat sune kuma suke wato da'a ga ja'al addini wa idnihi addini da idininsa na addini wa iradatihi addiniya da iradarsa ta addini wa amma kalimatuhu alkauniyya amma kalmomi na alkauni a haka ne ko ila ko ba matsala ko anan wa amma kalimatuhu alkauniyya ila la yujawizuha allati la yujawizu hako barrun wala fajir wadanda wannan allati ne ba ila bane ku gyara allati la yujawizu ha barrun wala fajirun wadanda haka yake ko allati ne agun kamar yawa shine daidai allati la yujawizu ha ko hunna ne yawa shi ya fi kamata shi ma wannan namu akwai kuskure a ciki allati la yujawizu hunna barrun wala fajirun kalmomin Allah alkauniyya wadanda wani mutumin kirki ko mutumin banza ba shi da ikon ya fita daga cikinsu domin suna magana ne akan mashi'ar Allah da kudurar Allah da halittarsa fa innahu yadkhulu tahta hajmi'ul khalqi to dukkan halitta sun shiga ciki hatta iblis kai hatta iblis ya shiga ciki yana cikin abubuwan da aka yi su da kalimat alkauniyya wa junudihi da shi da rindinarsa wa jami'ul kuffar da kuma dukkan kafirai ma wasa'iru man yadkhulun nar da dukkan yan wuta da za su zo su shiga wuta duk sun shiga cikin karkashin kalimatullahi alkauniyya ba shar'iyya ba sai ce fal khalqu kai su halitta wa in ijtama'u fi shumulil khalqi duk da sun shiga karkashin cewa halitta ta kunshe su baki daya suna karkashin halittar Allah baki daya wal mashi'a da nufin Allah wal qudra da ikon Allah wal qadar da kuma qaddarar Allah lahum gare su faqad iftaraqu fil amri wan nahyi amma duk da haka sun saba ta bangaren umarni da hani wal mahabba da soyayya wal rida da yarda wal ghadab da wato fushi wa auliya'ullahi almuttaqun waliyan Allah masu tsoron Allah humul ladina fa'alu almamura sune wadanda suka aikata abin da aka umarce su wa tarakul mahdhura suka bar abin da aka haramta musu wa sabaru alal maqduri kuma suka yi hakuri akan abin da aka kaddara musu fa ahabbahum sai suka so sai Allah ya so su wa ahabbahu su ma suka so Allah to mu tsaya anan saboda nan rabtin yazo mana ta bangaren gama wadancan misalan da inda zamu shigo in yaso muka tashi sai mu dan maimaita baya kadan inda yace wa amma kalimatul kauniyya muka maimaita sai mu dora kuma akan abin da yake Allah sai kuna fahimta ana fahimtar da Allah tsakani da Allah ko to Allah subhanahu wataala ya kara mana fahimta musa alama a wurin zamu koma baya kadan daga gun wa amma kalimatul kauniyya Allah subhanahu wataala muke roko ya kara mana fahimta ya kara mana ilimi mai amfani da zai kara mana tsoron Allah ya kuma ja mu zuwa ga shiga aljanna Allah sa amfani ga abubuwan da muke ambatawa duk abin da muka ambata da yake daidai ne Allah mu duke ba mu lada akai ya sa da ikhlasi muka yi abinda kuma yake akwai kuskure Allah gafarta mana Allah fahimtar da mu abin da yake daidai wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله